الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي مغل لغا لكي نجكين غرم بوشي أجهر بوشي وانا يمتينا الحميس يومنا 23 غوات رمضان في جرر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم عدبو الإيرا الإليه إلى 40 دبقوي وكما يكي ديدي الشابيو ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsiri suratul nur, wanda kamar kullun a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا، يا قوة الأندسكي إيماني، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، كدكو شقا جدا جندبا ناكبا، كدكو شقا جدا جندبا جدا جنكبا، حتى تستأنسوا هرسي كن بإذني، وتسلموا على أهلها كما كي سلما كما سسو، ذلكم خير لكم ونشين ما في الخير قريكو لعلكم تذكرون دومنكو وأذنتو. وانا كبر عند تفسير يقباتنا وانا آير الله سبحانه وتعالى شي قبدا تربيا تد وانا الأمة لشنبت آمت دوكوكي نزما تكيوا، وانا إذا انتي أيكي دسو تريكي سو to za a samu kyakkyawar zamantakewa a cikin al'umma, za a samu kyakkyawar tarbiya, kuma za a kiyaye kowa haƙƙinsa. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar muminai da cewa kada su shiga gidajen da ba nasu ba, gidajen wasu har sai sun nemi izini, idan an ba su izini sun yi sallama aka ba su izini sai su shiga. Allah ce: zalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Zalikum, wannan neman izinin da sallamar da aka ce ku tsaya ku yi yayin da kuka zo gidan da ba naku ba, kuna kuma san za ku shiga, to khairun lakum, ku tsaya ku nemi izini ku yi sallama, shi ne mafi alkhairi gare ku, shi ne mafi alkhairi ga shi mai neman izini, kuma shi ne mafi alkhairi ga wanda ake neman izininsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku wannan umarni ne domin ku masa da'a, domin ku yi masa biyayya. Idan kuka yi wannan biyayya, to za ku ga alkhairin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, za ku ga alkhairin da ke cikin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, za a samu fahimtar juna da zaman lafiya da ainihin rage korafi tsakankanin 'yan uwa. wani ba zai yi korafin cewa ɗaya ya shiga haƙƙinsa ba. Sannan kuma za ku samu alkhairin da yake tattare da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokinsa, bin dokar Allah da ya kafa mana a cikin alkur'ani ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita, to bin wannan alkhairi ne gare mu duniya da lahira, saboda za mu samu yardar Allah subhanahu wata'ala kuma rayuwar mu za ta yi kyau, sannan kuma mu samu kyakkyawar sakamako a wajensa. Don haka Ubangiji ya yi wannan dokar ne la'allakum tadhakkarun, domin ku wa'azantu. Babu wanda yake wa'azantuwa sai wanda yake mumini, wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da abin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi, to wannan shi ne ake gaya masa ya ɗauka ya aiki da abin da aka gaya masa ya wa'azantu da shi. Wanda ba mumini ba zai wa'azantu da wannan ba. Ubangiji ya yi muku wannan ne saboda ku wa'azantu a matsayinku na muminai. Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wannan dokar domin kaucewa wasu abubuwa na ɓarna da za su iya faruwa idan ba a bi dokar ba. Idan ba a bi dokar neman izini da sallama ba lokacin da aka zo shiga, to za a iya haɗuwa da abin da zai ɓata rai, domin mutum zai iya ganin abin da ba za a so ya gani ba. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ma ju'ila listi'zanu min ajli al-basar, an sanya dokar neman izini ne saboda ido, saboda gani na ido. Saboda haka kada mutum ya je ya ga abin da ba a yarda ya gani ba, abin da idan mai gidan ya san cewa ya gani ko shi da kansa ma zai ji ba daɗi. Saboda haka gida ga mutum al'aurarsa ce, kamar yadda jikinsa yake ɗauke da al'aurarsa, taguwarsa take rufe masa al'aura, to haka nan gida shi ma yake rufe al'aurar masu shi. Sannan a cikin wannan wato biyayya, a cikin wannan doka za a kawar da dukkan wata tuhuma, domin yayin da mutum zai faɗa cikin gidan da ba nasa ba, ba tare da izini da neman, wato ba tare da neman izini da sallama ga masu gidan ba, to babu shakka wannan zai haifar da tuhuma. Za a tuhume shi ko ya zo sata, ko ya zo leƙen asiri, ko ya dai zo wani mugun abu, inda ba a ga ba a ji motsin shigowarsa ba, ba a ji ya nemi izini ba, kawai haka a ga ya faɗo. To idan aka tuhume shi babu abin da zai iya kubutar da shi, ba haushi yana cewa na shiga ban ɗauka ba, ba ta fidda ɓarawo. Indai har ya shiga, to ba da izini ba kuma ba da sanin masu wurin ba, to kowace irin tuhuma ana iya yi masa, kuma da wahala iya ƙwatar kansa. To gudun kada a samu fantsamar irin wannan sharri, shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ce to tun farko ma ka shiga sai ai maka izini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila listi'zanu min ajli al-basar, wannan ba yana nufin cewa makaho ba zai nemi izini ba. Kila wani ya ce to wanda yake baya gani fa sai zai iya fadowa gidan mutane ba tare da neman izininsu ba? A'a, fadar cewa an sanya neman izini saboda gani, wannan kharaja makharajal ghalib ne, kharaja makharajal ghalib, saboda tautari wanda za su zo su shigo gida, farkon abinda zai amfani a jiki ne idansu da suke gane-gane da shi, za su gano abinda yake cikin gidan da mutane da ke cikin gidan. Amma wannan ba shi yake nuna cewa makaho ba zai nemi izini ba, domin makaho ne ai yana ji akwai watakila wasu maganganun da watakila ake yi ba za so ya ji ba. Idan ya kutso ya faɗo ba tare da neman izini ba, tana yiwa a samu wannan sauraron abin da ba a son ya saurara. Saboda haka dai neman izini ɗin har shi kansa wanda baya gani shi ma in ya zo gidan da ba nasa ba, to zai nemi izini kafin ya shiga. Sannan Allah ya ci gaba da cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ubangiji ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan, idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba, idan ba ku samu kowa a cikin su ba, wato su gidajen, fala tadkhuluha, to kada ku shige su, hatta yu'zana lakum, har sai an muku izini. Wa in qila lakum irji'u, idan aka ce ku koma, farji'u, to ku koma, huwa azka lakum, wannan shi yafi muku tsarki, shi yafi tsarkaka gare ku, wallahu bima ta'maluna alim, Allah masanin abin da kuke aikatawa ne. Allah ce fa in lam tajidu fiha ahadan, idan ba ku samu wani daga cikin masu gidan ba, wato kun je kun nemi izini amma babu kowa a gidan, to ku yi hakuri kada ku shiga, kada ku ce to ai tunda yanzu babu kowa a gidan, don haka abin da ake gudu in gani na al'aura ai babu ma mutane, bari in ga al'aurar wani ko in ga tsarecin wani, to bari in shiga, a'a ka yi hakuri, har yanzu dai gidan nan ba naka bane, ghayra biyutikum, inna hayya zaina nan ba gidanka bane, haka kakka shiga, ka yi hakuri har sai ka samu izinin shiga, idan maka izini to sai ka shiga. Wataƙila wani ya ce yaya aka haɗa wannan zancen, a haka aka ce fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha, sannan aka sake cewa hatta yu'zana lakum, idan ba ku samu kowa ba kada ku shige su har sai an muku izini. To ta yaya za a yi musu izini bayan babu kowa? Kila wani ya ce ta yaya an ce idan ba ku samu kowa ba sannan kuma a ce har sai an muku izini? Wataƙila akwai tufka da warwara, babu tufka da warwara. In lam tajidu fiha ahadan, in ba ku samu kowa a cikin gidan ba, saboda masu gidan ba sa nan, saboda sun dan fita, sun tafi makota, sun tafi unguwa, sun tafi kasuwa, sun tafi aiki, amma na wucin gadi ne ai za su dawo. Kai kuma idan ka matsu kana so ka shiga, to sai ka zauna ka jira su har sai sun zo sun baka izini, saboda ka kasance wasu ba sa nan, ba sa nan ne na wani lokaci, ba wai ba sa nan har abada ba. Bare ka ce to ta yaya za su yi maka izini bayan ba sa nan har abada? A'a, ba sa nan ne fi waqtin duna waqt, a wani lokaci ne ba sa nan, amma kai yanzu da kake son ka shiga, to sai ka zauna ka jira har su zo, idan sun zo suka yi maka izini sai ka shiga. Wanda yake nuna maka cewa da aka ce kakka shiga, ba wai maganar kawai al'aurar su mutanen gidan ba ake magana kadai, a shi kansa gidan gaba daya ba a yadda ka leka wani abu da yake cikin gidan ba, ba tare da izinin masu gidan ba. Kaga an ce ba sa nan, amma ka ce kakka shiga har sai sun zo sun maka izini, haka kakka dauka cewa saboda maganar al'aura ce ta sa aka ce kakka shiga, yanzu tunda babu kowa bari ka shiga. A'a, Allah ya ce ko ba kowa kada ka shiga, ka jira har masu gidan su dawo su baka izini sannan ka shiga. Dan wani lokaci sai mutum ya zo ba kowa, sai ce kai a bude masa zai shiga, ya ce mai gadi a bude mun, ai abokina ne, dan uwana ne, a bude zai zo same ni. A'a, a dokar shari'a ba za ka yi wannan ba, ba ka yi tutiya da cewa dan uwanka bane, dan haka a bude maka kawai ya zo ya same ka kana ciki, ba a yadda ba. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, ba a yadda ka shiga ka zauna ba har sai an yi maka izini. Idan shi mai gidan kai waya da shi ka ce ga na a kofar gida na zo baka nan, ya ce to ba ni mai gadi, aka ba shi mai gadi, ya ce a bude masa sitting room ya zauna, to wannan shi kenan da izini za ka shiga ka zauna. Amma haka kawai idan jin cewa kun shaku kun zama daya abu daya, kawai ka ce mai gadi bude kai, ai ya zo ya same ni, wanda ya saba wa doka. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, Allah ce in ba ku samu kowa a gidan ba to kada ku shiga har sai an muku izini. Tana yi wa mai gidan ya barwa mai gadinsa sallahu cewa akwai wanda zai zo, idan ya zo ka bude masa ya zauna ya jira ni, wannan ma izini ne. Saboda haka idan ya zo mai gadi ya ce shigo, dama ya sanar da ni za ka zo, to shi kenan sai ka shiga ka samu izini. Amma in ba ka samu wannan izinin ba, doka ce kada ka shiga har sai mai gurin ya zo ya baka izini. Kuma wannan duk babu bambanci, ko ka zo ka samu gurin a buɗe ko ka same shi a rufe. Ka same shi a rufe kam, wannan dama ya nuna cewa baya expecting din za ka zo, ba shi ya sama bai bar gurin a buɗe ba. Haka nan inda za ka same shi a buɗe, to shi ma ba za ka shiga ba, ka ce tunda ai ka samu gurin a buɗe bari ka shiga. A'a, in ma mai gurin ya buɗe, to kamar yadda Ibnu al-Arabi al-Maliki yake cewa shari'a ta kulle shi, idan shi ya bude gurin bai rufe ba, to shari'a kai ta kulle maka gurin, saboda haka ba za ka shige sa ba sai da izinin Ubangiji. Izinin Ubangiji shine bin wannan dokar, izinin Ubangiji shine bin wannan dokar. Wannan shine abin da Ibnu al-Arabi al-Maliki a cikin tafsirin sa Ahkamul Qur'ani yake faɗa, yake cewa sawa'un kana al-babu mughlaqan aw maftuhan, لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه. سواء كان فيك جرا فيك سام إذن جدا من وجه والنشيني لو كان إتتي لو كان الله سبحانه وتعالى يكفى أديني والنولي سواء كان سيئ جرا أبا شوقوفا كما يقو قلن يا سام إذنك في يشغا. سنة الله تي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ina ka ce da ku koma kuka nemi izini gurin masu gida za ku shigo ba su ba ku izini ba suka ma ce da ku farji irji'u ku koma ko wata kalmar da suke kama da wannan ku yi hakuri ko ba ni da lokaci duk kalmar da take nuna cewa ba a baka damar shigowa ba idan an gaya maka ita Allah ya ce to sai ka koma Allah ya ce farji'u ku koma sai ku koma ba tare da kun yi fushi ba kada ku yi fushi kada ku bata rai kada ku rika jin cewa an wulakanta ku ko an ci zarafin ku ko an ci mutuncin ku ko an muku ba daidai ba ko an nuna muku ba ku isa ba shi na je gidan wani amma saboda wulakanci da ya nemi izini an ce ba zan shigo ba kamar ta ni yadda muke da shi a ce na je gidansa amma bai min izini ba to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa ya je gidan sahabbansa sai da ya nemi izini da ya ji shiru har sau uku ba a ba shi izini ba koma waye bai ce ai shi manzon Allah bane saboda haka bari ya amfani da wannan damar da matsayin da yake da shi a cikin gidan a cikin garin Madina ba inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai dirkaka a ce ba zai shiga ba to amma duk da haka saboda doka ce ta Allah ita kuma dokar Allah tana hankana hawa kan kowa kuma bin ita wannan doka din bin wannan doka din shine zai sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyautatawa juna zato da kyautatawa juna zato saboda haka Allah ya ce idan aka ce da ku ku koma farji'u ku koma wannan kalmar ku koma ba wai ana nufin sai an yi maka lafazi irin wannan ba a tana yi wa ai maka wannan lafazin da shi ma yana dauke da ma'anar komawa a ce ya hakuri dan Allah ya ce dan Allah ba shi hakuri ce dan Allah ina cikin wani dan uzuri bai ce koma ba amma lokacin da ka aika kana sallama ce dan Allah ka gaya masa ina dan cikin uzuri to kaga wannan dai ne yake da cewa ka koma yanzu ba shi da lokacin baka izini to wannan a shari'a duka wani abu ne mai sauki kuma dama ce da kowa yana da ita ba ta nuna kai kafuwa ne idan wato shi yasa aka ce kai a'a dama ce da babba yana da ita na ƙasa da shi yana da ita mai kuɗi yana da ita talaka ma yana da ita basarake da wanda ba basarake ba kowa na da wannan damar dama ce da aka ba wa kowa da kowa saboda haka ba magana ce ta an fifita wani ɓangare a kan wasu ba kai ma kana iya amfani da wannan dokar kila wani mai sarauta mai mulki attajiri babba ya zo gidanka kana cikin wata larura ya ce da shi ya haƙuri yanzu kana cikin wata larura kana da wannan damar kamar yadda shi ma yake da wannan damar saboda haka ba wai doka ce ta 'yan ajin tabarkalla ba doka ce ta kowa da kowa yana iya aiki da ita kuma don a nuna wa mutane duk mutane ɗaya suke sawasiya ne a gurin Allah a gaban dokar Allah kowa daidai da kowa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da martabarsa da girmansa da darajarsa da ya sallama ga Sa'ad ibn Ubada sau uku ba a ansa masa ba ko bai ji ansawar ba sai ya juya bai nuna shi ya fi ƙarfin dokar ba kuma haka ya kamata dukkan wata doka to ta yi aiki tun daga sama har ƙasa ba ta yi aiki a kan 'yan ƙasa-ƙasa ba amma su 'yan saman sun fi ƙarfinta suna iya sa ƙafa su take ta ko su nuna cewa kamar su waye sai ɗora wata doka a kansu ba su suka yi dokar ba ba haka ba wanda ya sai ce zai yi aiki da dokar a kansu a'a ita ta dokar Allah ba haka take ba wannan shine bambancin dokar da Allah zai yi dokar da dan adam zai yi dokar da dan adam zai yi zai sanya san zuciyarsa a ciki kuma wani lokaci zai rika nuna cewa ya fi ƙarfin dokar har ma ya rika daga takardun da aka rubuta dokar yana juya su cewa ba mu muka zauna muka yi ta ba ba mu muka yi ta ba mun ga dama gobe sai mu warware ta mu za a zo ana gaya wa kaza 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 to dokar Allah ba haka take ba Allah kowa da kowa take shafa yasa kaji an ce ake cewa a zuwa shiga karkashin dokar Allah, ita ce za ta daidaita wa kowa zama. Kowa zai ji cewa bai isa ba, dole ya bi dokar Allah, yana yaki ko ya so. Haka su ma annabawa haka suke bin dokar Allah sau da kafa. Da haka babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da aka ba shi damar ya janye kansa daga dokar Allah subhanahu wata'ala. In ka ga an masa wani sassauci, dokar ce ta yi masa, dokar Allah ce ta yi masa sassauci. Da aka ji an ce waɗannan abubuwa khususiyyat ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, doka ce ta Allah ta ba shi wannan sassauci. Amma ba haka ba, kamar yadda Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai, ce ba abinda ni ma nake bi sai wahayin da aka yi mun. Saboda haka shi ma abinda aka yi masa wahayi da shi yake aiki. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in qila lakum irji'u farji'u, in aka ce ku koma to ku koma, kada ku yi fushi, domin in kai fushi to da wa kake fushi? Da dokar kake fushi ko da wanda ya yi aiki da dokar? Dokar Allah ce. Shi ya ce idan aka ce ka koma ka koma, idan bai rage za ka yi fushi, in kai fushi a nan kamar Allah kake wa fushi da ya kafa wannan dokar, kamar kana ga kai bai maka daidai ba. Kada kuma ka ji girman kai ka ce ya isa ni kamata a ce na zo na nemi izinin, sai ce ba zan shigo ba sai na shiga. Kada girman kai da izza ta kama ka, akhazatul izzatu bil ism lati fahasbuhu jahannam, wanda duk zai yi haka to yana jefa kansa cikin jahannama ne. Saboda haka kada ya ji, kada ya ji haushi, kada ya fushi, kada kuma girman kai ya hana shi yi wa ita wannan doka biyayya, ko ya ga ya fi ƙarfin haka. Idan muka koma baya za mu ga kissar Abu Musa al-Ash'ari da Sayyidina Umar, lokacin da ya je sallama har sau uku ba a ba shi izini ba, ya juya da Sayyidina Umar ya bi shi ya ce akai ka juya, sai ya ce da shi ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji', idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma. Saboda haka ya yi aiki da wannan dokar. Kuma wannan hadisi ba shi kaɗai ya rawaice shi ba, kamar yadda muka gani a cikin sa hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, shi ma ya ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda aikin annabin kansa, hadisin Imam Ahmad na Sa'd ibn Ubada, shi ma ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya yi aiki da wannan dokar. Allah ce huwa azka lakum, yin aiki da dokokin Allah irin waɗannan shi ne ya fi tsarki gare ku, wato shi yake tsarkake ku. An ce ku koma ku koma, matuƙar ba a yi muku izini ba, huwa azka lakum, shi yake ya fi tsarki gare ku, zai tsarkake ku daga saɓan Allah. Domin idan kuka ƙi komawa kuka ce sai kun shiga a hakan duk da babu izini, to kun saɓa wa Allah, saɓan Allah datti ne, ƙazanta ne. Rashin bin dokar ya jefa mutum cikin ƙazanta. Bin dokar shi ne zai tsarkake ka daga faɗawa cikin ƙazanta. Sannan kuma bin dokar biyayya ce ga Allah, biyayya ga Allah kuma tana haɓaka wa mutum kyawawan ayyukansa, wanda wannan tsarkaka ce gare shi, tsarkaka ce gare shi. Haka duk wani wanda ya ji wannan dokar kuma ya aiki da ita, to ya samu tsarkaka a gurin Allah, domin ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma huwa azka lakum, shi ya fi tsarkaka gare ku a kan ku matsa sai kun shiga ba tare da sun ba ku izini ba. A hakan saboda tilasta wadda kuka yi musu na sai kun shigo su ba ku izini ba tare da suna so ba. Don haka ka shigo masa gida ba tare da yana son ka shigo ba, don haka ba za ka fuska ba, ba ka ga fuska ba, kuma zuciyarsa za ta yi ta ƙunuwa. Maimakon ya yi murna da haba-haba da daɗin jin cewa ka zo wajensa, zai ji damuwa ka zo ka takura masa, ka matsa masa. To kaga a nan ma ba a samu tsarkin zuciya ba. Amma idan aka ce koma sai ka koma, to wannan sai ya zanto tsarki ga zuciya. Shi yasa al-Allamatu Sharbini a cikin tafsirinsa As-Sirajul Munir yake cewa azka lakum ay atharu wa aslahu min al-wuquf ala al-abwab muntazirin, shi ya fi muku tsarki, ya fi muku dacewa a kan ku tsaya a bakin ƙofa kuna jira, sai kun nemi izini ɗaya biyu uku aka ce ku koma, to ku koma, wannan ya fi tsarki gare ku. Domin idan kuka tsaya bayan an ce ku koma kuka ƙi tafiya, wanda zai sa shi mai gidan ya ji haushi, sannan ku kuma za ku tsaya a cikin wulakanci, domin duk inda ka je aka ce ba a buƙatar ka a lokacin, sannan duk da haka ka yi tafiya kana ce, to ka jefa kanka kuma cikin wulakanci, ka jefa kanka cikin wulakanci, ka wulakanta kanka. To kuma duk mutane masu mutunci ba za su so su yi abin da zai wulakanta su ba, don haka ka sanya abin da za a samu damuwa a zuciya, shi mai gurin ya samu damuwa da nacin da ka nuna masa, kai ma kuma ka samu damuwa da cewa ka zo ba a baka izini ba kuma ka kasa tafiya ka tsaya, wannan ya sa ka shiga damuwa. Kada kuma a yi abin da zai jawo har damuwa ta ƙaru. Wato bayan an baka an ce ka tafi ko ka ji shiru, ɗaya biyu uku ka ji shiru, sannan kuma ka ci gaba da tsayawa ko ka ci gaba da ƙwanƙwasa gida ko ka ci gaba da ƙwala kira, wanda duka abu ne da ya saba wa aiki na masu hankali masu tarbiya. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ƙwanƙwasa masa gida, in sun zo suna ƙwanƙwasa masa gida ne da faratansu da farci, da kake ganin an ƙwanƙwasa gida da farci, kaga babu wani hargowa ba hayaniya ba kakaci, wanda yana nuna maka irin ladabin da suke yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarbiyyar da suka samu. Sannan da Allah ya ce, fa in qila lakum farji'u wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, idan aka ce ku koma ku koma. Anan ana koya wa mutane abinda Balarabe yake cewa as-saraha, wato mutum ya zama ba ya da kumbiya, ba ya da zurfin ciki, mutum ya zama yana da frankness, abinda Bato yake cewa frankness, ya zama very frank, zai fito ya faɗi abinda yake ransa ba tare da ya yi kumbiya ko wani dungu ba, domin ita kumbiya ko ka riƙa zurfin ciki ka ɓoye abinda yake ranka, kana bayyana wani abu daban, to shi yake kawo mummunan zato, shi yake kawo rashin fahimtar juna, shi yake kawo rigingimu. Amma idan aka san cewa kai baka ɓoye abu, in dai abin nan gaskiya ne, ba kuma wani zai cutar ba, ba wani za ka cutar ba, ba wani za ka jefa cikin garari ba, ka fito ka faɗi abin da yake ranka, to an fi zama lafiya da kai. Saboda duk in aka ganka an san magana ɗaya ce a bakinka, abin da kake faɗa shi ne a ranka. Amma wanda yake irin da zurfin ciki da ɓoye abu a ransa, to ko ya yi magana mutane ba lallai su nutsu ba, ka yana ne nuna maka ne a baka, amma ta ciki na ciki, saboda haka ba zai taɓa ya amincewa da abin da kake faɗa masa ba, ko mai daɗin maganar zai ce kai ba shi kai ta ciki na ciki, ba mutum ne yake fitowa ya faɗi ta cikinsa ba. Amma mutumin da aka san sa sarihi ne, za a riƙa ganin shi wani garam, saboda abin da yake ransa nan take zai faɗa, kuma in ya faɗa shi kenan. Saboda haka in an ga farin ciki, in an ga wato murna a fuskarsa, an ga fara'a a fuskarsa, to da gaske ne fara'a ce har ciki take. In an ga ransa ya ɓaci, to har ciki ransa ya ɓaci. To wanda ya fi daɗin mu'amala, domin ka san sanda za ka ɓata masa ka sani, sanda za ka faranta masa kuma ka sani. Amma mutumin da yake maka dungu ko da yaushe a baki zai maka yaƙe kamar yadda zaki yake yaƙe, amma wannan in ta haɗa ku da shi babu sassauci, kaga wannan ba yaƙen alheri ba ne. Saboda haka a nan Allah subhanahu wataala yana koya mana saraha ne, fa in qila lakum irji'u farji'u. Saboda haka har ma abokinka, abininka, saƙila ɗalibinka zai iya baka haƙuri, ka zo gidansa ya baka haƙuri a lokacin yana cikin wani uzuri, ka karɓa a haka. To wannan yana koya mana ladabin, wato yana koya mana saraha, tana iyawa ya je bai nemi izini ba, kawai yana jiran dai in mai gidan ya shigo ya fito ya gan shi. To wannan babu laifi da mutum ya zauna jira bai nemi izini an ce tafi ba. Idan an ce tafi ko an masa hannunka mai sanda, maganar da take nuna masa cewa a'a ka tafi ba lokaci a yanzu, ba a gaya masa haka ba, shi dai yazo yana jiran mai gidan ya fito ya same shi a kofar gida, wannan babu laifi, babu laifi dan ya zauna yana jira. Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin littafai da dama, Ibn Sa'ad ya rawaito a cikin littafin sa Tabaqat, sai Abdullahi Ibn Abbas alayhi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bin gidajen al-ansar, manya-manyan sahabbai mutanen madina yakan bi gidajensu saboda neman ilimi, idan ya je gidan wani babban sahabi abinda wani babban sahabi kamar Ubay ibn Ka'ab misali, idan ya je to ba zai aika a ce gashi ya zo yana sallama ba, sai ya zauna a kofar gida yana jiran har lokacin fitowar sa yayi ya fito ya same shi. Wani lokaci ma yakan zauna idan bai fito da wuri ba yakan yi matashin kai da ƙasa ya kwanta har bacci ya dauke shi, sai wannan sahabi ya fito sai ya same shi a kwance a kofar gida yayi fulo da ƙasa, ce ya ibn ammi rasulillah, ya dan baffan manzon Allah, ba za ka sanar da mu ba, ka ce ga ka ta zo mu fito, lokacin yana yaro karami amma suna ba shi girma saboda dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda ka ahlul bait ne yana da wannan alfarmar da wannan darajar da sabai suke ba shi, shi kana dan baffan manzon Allah ai sai kai magana cewa ga ka ka zo ko mu ce ka shigo ko mu fito mu same ka, yace a ilimi ba ai masa haka, ilimi ba a yi masa haka, ilimi jiransa ake ba, kira shi ake ba, a ce zo ka bani ilimi, sai dai ka zo ka jira in ya zo ya baka ilimi. Wanda wannan tarbiyyar ce Abdullahi dan Abbas ya tara ilimin da ba kowa ne ya tara shi a lokacinsa ba, sa'annan sa duk ba su tara su ba, ba su tara ilimin da ya tara ba, saboda wannan biyayyar na haƙuri da biyayya da girmama malamansa, haka yake rike littafin ya rike kafar dokin Zaid ibn Thabit da Ubay ibn Ka'ab, suka cewa ya dan baffan manzon Allah, yaya kana dan baffan manzon Allah kuma ka ce za ka rike mana likafa, za mu hau doki ka rike mana likafa, ya ce haka za umirna an naf'ala bi kubara'ina, haka aka umarce mu mu rika girmama manyanmu, haka ya rika ce musu, haka aka umarce mu, wata tarbiyyar da aka ba mu kenan, mu rika girmama manyanmu, to haka ya rike littafin manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit Ansari radiyallahu ta'ala anhu, to da wannan ne ya tare ilimin da ya masa albarka, ya tare ilimi mai albarka bayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu, al-Alusi mai tafsirin ruhul ma'ani ya zo ga wannan gabar ya ga wannan asar din, yace shi ma duka a cikin almajiran malamansa ba wanda ya kai shi yi wa malamansa ladabi da hidima irin wannan, shi da kansa yake fadar abin akan kansa, kuma abin ya bayyana a cikin ilimin da ya bari, kila ba shi kadai ne yayi karatu a gurin malamansa ba, amma kuma gashi nan shine iliminsa yake nan har yanzu, ko tafsirin sa ruhul ma'ani kadai ya bari wannan kadai ya isa ya zamo masa sadaka jariya babba a rayuwarsa, kuma ya nuna irin hidimar da ya wa ilimi. To saboda haka babu ba laifi bane idan ka je ka jira wanda yake mai gida ya fito ya same ka, amma idan har yadda Allah ya ce aka ce koma to ka koma din, yadda Allah ya ce huwa azka lakum, shi yafi muku, sai yafi muku tsarki, Allah ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Allah masanin abin da kuke aikatawa ne, Allah ya san abin da kuke aikatawa mai kyau, ya san abubuwan da kuke aikatawa marasa kyau, zai muku sakayya akan abin da kuke aikatawa masu kyau, zai kuma muku sakayya akan abin da kuke yi marasa kyau, saboda haka shigarku da izini ko ba da izini ba duk wannan yana daga cikin ayyukanku, ku shiga gida da ba gidanku ba da izini, ko ka shiga ba da izini ba, duk waɗannan yana daga cikin ayyukanku, kuma Allah yana sane da ayyukanku, kuma zai muku sakayya a kansu masu kyau ko marasa kyau, za ka wannan gabar wallahu bima ta'maluna alim, gaba cewa take nuna narku da wa'idi cewa Allah fa ya sanda abin da kuke ba ga shi ya kafa doka ba to kada ku dauka cewa shi wanda ya kafa dokar bai san abin da yake ba ya sanda abin da ake ciki ba buƙatar sai ya sanya muku waɗanda za su bi ku suna tsayawa akan ku su da kun bi dokar ko ba su da shi ya san ya san waɗanda suke bin dokar ya san kuma waɗanda suke saba wa dokar don haka zai yi sakayya akan dukkan wanda ya bi dokar zai ga sakamako mai kyau Allah zai tsarkake masa zuciyarsa zai ƙara masa albarka a cikin rayuwarsa wanda kuma ya ƙi bin dokar saboda yana ganin ya fi ƙarfinta shi ma Allah yana sane da shi kuma Allah shi ma zai masa sakayya gwargwadon abin da ya aikata sannan Allah ya ci gaba da cewa
laisa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma tukhfun
Allah ya ce laisa alaykum junahun ba laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ku shiga gidajen da babu wani zaune a cikin su fiha mata'un lakum a cikin ku akwai kayayyakin ku ko a cikin su akwai amfanin ku wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da kuma abinda kuke boyewa to Allah ya faɗi hukuncin gidajen da suke da mazauna sune ayar farko da muka karanta la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wannan gidajen da akwai mutane a ciki akwai mazauna a ciki to yanzu kuma sai yake gaya mana hukuncin gidajen da babu kowa a ciki babu kowa ba wai sun fita sun tafi unguwa ba za su dawo wannan ayar da ta biyo baya ita ce ta yi maganar wannan ita ce maganar da lam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu fa hatta yu'zana lakum wannan ana maganar wanda akwai mutane amma yanzu sun fita aga sun fita za su je su dawo wata buƙatar tafi su za su je su dawo sai kuma waɗanda ba su da mazauna gaba ɗaya kango ne ko kuma a'a ba wani wanda za ka ce wannan gidansa ne ba wanda za ka nuna ka ce wannan gidansa ne guri ne wanda yake public ɗin guri da ake cewa public places ne guri ne na kowa da kowa na amfanin kowa da kowa to wannan shi ne kuma Allah zai faɗi hukuncinsa to shi ma yana shiga cikin wancan hanin ko baya shiga shine Allah subhanahu wataala yace laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ba ku da laifi ko babu laifi a kanku ku shiga gidajen da babu kowa a zaune a ciki babu mazauna a cikin sa fiha mata'un lakum a cikin sa akwai kayayyakin ku wato babu laifi ku shiga gidaje ba tare da kun nemi izini ba gidajen da babu wanda yake mazaunin gidan domin ku amfana da su gidajen da ake yi a da can akan yi gidaje akan hanya da ma tafiya idan sun zo tafiya sun gaji su ya da zango su huta samu inuwa inda su huta inda za su sauke kayansu su yi bacci sannan su ci gaba to irin waɗannan gidajen da ake samu akan hanyoyi wanda babu kowa a cikinsu na matafiya ne daman wannan babu laifi don kun shiga kun zauna kada duk wani wuri wanda yake na jama'a ne na kowa da kowa ne ba an yi shi ne saboda wani mutum da shi kadai zai zauna a gurin ba wuri ne na kowa da kowa kamar kasuwanni misali kamar shopping complex kamar gida ne za ka shiga amma kuma ba gida ne wanda yake na wani yake zaune a ciki ba to wanda zai zo shiga shopping complex ba ya buƙatar ya nemi izini an ce shigo saboda ka yana zuwa zai danna kansa ciki ko wani babban shago ne na sayar da kayayyaki kawai yana zuwa shiga zai yi zai cewa akwai mai gurin amma kuma guri ne daman na kowa da kowa duk wanda yake da buƙata na zai sayi wani abu zai zo ko yana neman wani a gurin zai zo same shi to duk wanda babu haka nan hotel misali hotel shi ma su ma guri ne waɗanda suke ba gidaje ne na wasu ba saboda haka dan za ka zo ka shiga hotel baya buƙatar sai ka jira an baka izini kana zuwa shige can ka je reception kaje ka tambaye abin da zaka tambaya haka nan baya buƙatar izini haka duk wasu gurare da ba wani ne mazaunin wurin ba shi kadai a'a wuri ne da kowa yake iya zuwa ya amfana da shi wuri ya amfana saboda akwai buƙatar sa ta saye da sayarwa kamar cikin abin da shaguna da kasuwanni sai mun tiya bude shago dan wani zai zo zai shigo shago ba sai ya nemi izini ba sai da ya kasa kayansa a cikin shagon kira yake mutane su zo su saya haka mutane da su shigo kuma ya riga ya ba su izini ne ba su buƙatar sai sun nemi izinin sa wajen shigowa zaka kai tsaye za su shigo ko mutumin da ya bude wani supermarket shi ba ya buƙatar sai an yi nemi izini in za a shiga na zaman can ya kasa kaya ne saboda masu saya su zo su shigo su saya saboda ka shi ba ya nema ba buƙatar izini ya shigo kawai mutum ya shigo kai tsaye ya abin nan to duk gurin da yake an yi shi ne dan jama'a duk gurin da yake an yi shi ne dan jama'a ko dan buƙatar jama'a kamar irin banɗakuna da ake ko wuraren wanka mutum zai shiga wajen wanka ba buƙatar izini kawai ya shiga zaman can an yi su ne dan jama'a to wannan su ne buyutan ghayra maskuna Allah ce fiha mata'un lakum fiha mata'un lakum ko dai saboda kukan iya aje kayayyakin ku a ciki kamar gidajen da ake tare da akan hanyoyi saboda matafiya idan sun gaji su zo su shiga ciki su huta su samu inuwa da za su huta su yi bacci za su aje kayayyakin su ko kuma irin hotel da ake yi da zaka shiga ka kama daki je ka aje kayanka ka huta haka dan ka shiga zaka shiga hotel ba neman izini an baka ba kulli shikenan shiga bude ka shiga shi ba ya zama kamar naka a lokacin ba sai ka nemi izini cewa ka shiga daki ko ka shiga ba duk da ran baka ba kulli an ba yan yadda ka shiga zaka shiga ka aje kayanka ko kaya ne ka zo da su zaka sa a warehouse haka shi ba ba buƙatar sai ka nemi izini kaya ne za a shiga dauko ko za a sa a ciki ko kaya ne aka zo aka juye a ciki wani ka aiko shi ya zo ya dauka ya zo shigowa dauka ba sai ya nemi izini ba duk waɗannan wurare ne waɗanda ake aje kayayyaki a ciki shine fiha mata'un lakum zai iya daukan kuma fiha mata'un lakum ay fiha istimta'un wa intifa'un lakum wuraren da kuke amfana wuraren da kuke amfana ba nan ba wato ba wai ana nufin kayayyaki ba ai na'am kayayyakin ma za su shiga ciki za su shiga cikin ma'anar amfana saboda wanda zai shiga ya samu gurin da zai aje kayansa ya amfana da wannan wuri ko ya je ya gaji ya samu gurin da zai huta ko rana ta dake shi ya samu gurin da zai sha inuwa ya amfana da wannan gurin to wannan duka yana cikin ma'anar mata'un lakum shi yasa ibnu ashur alaihi rahmatullah yake cewa zahiru qawlihi fiha mata'un lakum anna almata'a mawdu'un hunaka qabla dukhuli ad-dakhili wato wuri ne da aka aje kayayyaki tun kafin wanda zai shigo ya shigo fala mafhuma li hadhihi as-sifa saboda wannan sifa cewa gidan da aka aje kayayyaki ba yana nufin cewa gidan da ba aje kayayyaki ba duk da babu kowa a zauna a ciki sai ka nemi izini a'a wannan mafhumin sifa ba shi da itibari anan li'annaha kharajat makharajat tanbihi 'ala al-'udhri fi ad-dukhul ce saboda me aka faɗi kayayyaki anan dan a nuna cewa ga udurin da zai sa ka shiga kuma ba sai ka jira izini ba tunda ka aje kayanka a ciki in ka zo ɗauka ba sai ka nemi izini ba sai ce wa yashmalu zalika an yadkhula hali wad'i mata'ihi kuma wannan ya kunshi ya shigo dan aje kayansa shi banda ma kayan da zai samu a ciki watakila shi ma zai shigo da dan ya aje nashi kayan bi dalalati lahnil khitab shi ne mafhumul muwafaqa yana nuna haka wa kadhalika yashmalu dukhul al musafir wa in kana la mata'a lahu kuma ambatan kayayyaki anan har ila yau ba yana nuna cewa idan babu kayayyaki ba mutum in ya tashi shiga dole ya nemi izini a'a ambatan kayayyaki anan ba kaidi bane ba sharadi bane saboda haka koda bai da kaya dan ya zo shiga to baya buƙatar sai ya nemi izini don haka shi ma zai iya shiga fadar kaya anan ba yana nufin kaidi ba zai iya shiga ne dan ya sha inuwa zai iya shiga ne dan yayi bacci saboda haka anan duka ya shiga ciki wannan in muka fassara almata'u da ma'anar kayayyaki amma muka dauki almata' da ma'anar masdar ne ai at-tamattu' wal intifa' muka dauke shi da wannan ma'anar to shikenan to wannan ma'anar ta zo a maganar ɗaya daga cikin tabi'ai جابر ابن زيد ابو الشعثاء ابو الشعثاء جابر ابن زيد الى جسكن مثنى القراني جسكن تابعي توجد تفسير وانا ايه كمر يند ابو جعفر النحاس يكاو اجسكن لتافس الناسخ والمنسوخ ابو جابر يكي تشوى ليس يعني بالمتاء الجهاز با يلا نفن كاي يكي لمتاء با فسرع تبيكينا با وي انا نفن كاي يكي با ولكن ما سواه من الحاجة دوة بقاتا دباوي سيكايا با إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار ولي ولي دمتا لسكا سوكا سيما سوكي لدلقو درانا لدلقو درانا سكذوا سيما سوكي أولو تياشي قتشي كاكا بقاتا شي أو خريبة يدخلها الرجل لقضاء حاجته وكما ونكنغو أهنيا لمتنزي جبقاتا tabawa liko ga iya ce bari ya ratse wannan kangon to shi ma baya bukatar neman izini kaga nan ba kaya bane zai aje ko wani abu au darun yunzaru ilaiha ko kuma wani gida ne da aka ce yazo ya duba saboda yana son zai kama haya ko zai saya kaga zai zo shiga gidan dan ya duba ya ga yaya gidan yayi masa kuma farashin da aka yi masa yayi daidai da gidan to wannan in yazo ba saya ne mai izini ba in yazo shiga irin wannan gidaje ba sa neman izini kawai ya shigo kai tsaye fa hadha bata'un wannan kaga duka yana cikin bata yana cikin amfani duk da ba kaya bane zai zo ya aje yace wa kullu manafi'id dunya mata duk wani abin da zai amfane ka a duniya sunan shi mata sunan shi jin dadi Allah yana kiran abin amfani a duniya da sunan mata saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha mata'un lakum da cewa fiha intifa'un lakum kuna da abin da za ku amfana a gidan to ba sai kun shiga ba matukar da ba mazauna a cikin gidan Abu Ja'far an-Nahas bayan ya kawo wannan tafsiri na Jabir ibn Zaid Abu Shatha yake ta'liqi yace wa hadha sharhun hasan min qawli imam min a'immat al-muslimin wannan sharhi yayi kyau kuma sharhi ne daga ɗaya daga cikin limaman musulmi wa huwa muwafiqun lil-lughati kuma ya dace da harshen larabci tunda kalmar mata tana zuwa mazan masdar ne na tamattu abin da ismul masdar wal mata'u fi kalamir arab al manfa'a al mata'a a cikin maganganun laraba tana zuwa da ma'anar amfani wa minhu amta Allahu bika wa minhu famatti'uhunna Allah ce ma famatti'uhunna ala al musi qadaruhu ala al muqtiri qadaruhu to haka famatti'uhunna shine ku dan basu abin da zasu ji dadi ku rage musu kaikayi da cewa kun sake su zaka ku dan basu wani abu kaga anan kalmar mata tana nufin abin amfani to wannan wajihin na tafsiri na biyu shi abin da al-qadi iyad afwan al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki a tafsirin sa ahkam al-quran shi ya zaba wannan fassara ta biyu ita ya zaba ce wanda ya fassara shi man fassara al-mata'a bi annahu jami'u al-intifaq faqad tabaqa al-mufassal wa jaa'a bil-faisali ya zo da maganar da shi kenan ta gama komai da komai saboda haka wanda zai shiga makaranta wa dalibin da ya zo shigowa makaranta da safe ba buƙatar sai ya tsaya neman izini ya zo shigowa ajinsa ba buƙatar sai ya nemi izini wanda ya zo shigowa al-khan shi ne al-funduk shi ba wanda ya zo shiga hotel ba buƙatar izini ya ce auli talabi man nazala li hajatihi ilayhi ko kuma wani ya sauka a otel ya zo duba shi shi ma in ya shigo zai zo reception baya bukatar sai an masa izini sannan ya shigo wazzabun yadkhulu li dukkanil ibtiya haka nan customer ya zo zai shigo shago don yayi sayayya shi ma ba zai tsaya bakin kofa sai ya nemi izini an ce shigo ba shi ma kai tsaye zai shigo wal haqin yadkhulu al khala lil haja wanda ya zo ban dakuna zai shiga domin biyan bukata shi ma baya tsaya neman izini wa kullun yu'ta ala wajhi min babihi kowa yana iya zuwa ta inda yake da bukata to wannan ita ce fassarar da take ta game duka ma'anonin da aka ambata a ƙarƙashin ayar saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi togaciya daga waɗancan gidaje da yace kar ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini kun yi sallama Allah ya ce a to amma fa banda gidajen da babu mazauna a cikin su ko da ba naku bane amma babu mutanen da suke zaune a ciki amma kuma akwai abin da za ku amfana da shi a dalilin shigar taku shine muka yi misali da waɗannan wurare da suke na al'umma ne na kowa da kowa ne, to wannan dan mutun ya shiga babu laifi, ba dole sai ya tsaya neman izini ba. Allah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da abinda kuke boyewa, wato ya san abinda kuke bayyanawa a aikace, ya kuma san abinda kuke boyewa a zukatanku. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah yake cewa wallahu ya'lamu ma tuzhiruna ayyuhan nas bi alsinatikum min al-isti'zani idha sta'zantum ala ahli al-buyut al-maskuna, Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa yayin da kuka zo za ku shiga gidajen da suke da mazauna a cikin su, kuka nemi izini dan ku shiga, Allah ya san da wannan. Wa ma taktubuna, da abinda kuke boyewa, ai wa ma tudmirunahu fi sudurikum inda fi'likum zalika, da abinda kuke boyewa a cikin zuciyarku yayin da kuka zo za ku nemi izinin, ata'atallahi wa intihaa ila amrihi am ghayra zalika, shin za ku yi haka ne dan da'a ga Allah da biyayya ga umarnin sa, ko kuma wani abu ne zai sa ku yi haka? Allah subhanahu wa ta'ala duk ya san wannan, kuma zai muku sakayya warwadan niyyarku, irin yadda ka kyautata niyyarka wajen bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan Ubangiji zai baka ladanka. In ka yi kyakkyawan niyya, Ubangiji zai baka lada mai kyau. In ka yi niyya wacce take ba mai kyau ba, ita ma Allah subhanahu wa ta'ala baka sakamako gwargwadon yadda ka faɗa. Abu Sa'ud a cikin tafsirin sa Irshadul Aqli Salim yana cewa hadha wa'idun liman yadkhulu madkhalan min hadhihi almadakhil li fasadin aw ittila'in ala awratin, Allah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah ya san abinda kuke bayyanawa, ya san abinda kuke boyewa. Wannan narko ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake alkawarin sa, alkawarin narko ne Ubangiji yake yi ga waɗanda za su shiga wata mashiga ko wani guri da za su shiga ba dan komai ba sai dan barna, ko kuma dan su ga tsiraicin wasu abinda yake kai su kenan. To Allah ya sani, ko su bayyana haka ko kar su bayyana haka, Allah subhanahu wata'ala ya sani. Haka nan al-allamatu as-sa'idi alayhi rahmatullah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ay ahwalakum adh-dhahirata wal khafiyya, Allah ya san halayenku na zahiri, ya san halayenku na boye. Wa alima masalihakum, kuma Allah ya san abinda zai zamo muku maslaha a rayuwarku. Falidhalika shara'a lakum ma tahtaduna ilayhi, saboda haka ne Ubangiji ya kafa muku dokoki na shari'a da abubuwan da kuke da bukata. Wa tuttaruna min al-ahkami ash-shar'iyya, da hukunce-hukuncen shari'a da kuke da tsananin bukatar sanin su, Ubangiji dai ya shimfiɗa muku irin wannan. Saboda haka idan muka duba za mu ga waɗannan ayoyi duka suna shimfiɗa mana ne tsarin zamantakewa mai kyau, ta yadda kowa zai ji cewa an kiyaye haƙƙinsa kuma ba a shiga haƙƙinsa ba. Akwai sauran batu akan wannan gaba, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, sai a gobe insha Allah za mu ƙarƙari abinda muka faɗa da daidai. Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.